Sashin Hausa na Murya Amurka ne ke magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu kai tsaye a VOA Africa kan mita 102.5 dake birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Za kuma iya sauraron mu yanzu haka kai tsaye a fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka. Usman Ahmad Kabara ne tare da Muhammad Lalo daga nan sashin Hausa na Murya Amurka dake birnin Washington DC. A cikin shirinmu na la'asariyar yau Asabar 10 ga watan Disambar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya.
Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia Yaya Jame da ya sauya matsayin da ya dauka na kin amincewa da sakamakon zaben kasar. Hukumar leken asiri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutsi a zaben shugaban kasar da aka gudanar. Yau kasashe a duk fadin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka kebe domin kare haƙƙin bil'adama.
To sai a yi dakon cikakken labaran an jima kaɗan. Shugaban Najeriya ya fidda sanarwar jajantawa mutanen garin Madagali da ke jihar Adamawan Najeriya game da harin bam ɗin da ya halaka jama'a.
Hakuri za a yi hankali a hankali, ana fatar cewa za a samu zaman lafiya, kuma kar a manta gwamnati da shigar komai ba a yanzu hakan nan har karkarnawa ana kokari da waɗannan mutane.
Su kuwa 'yan majalisar dokokin Najeriya sun haɗa kai ne wajen tura wani ƙuduri da zai hana shi shugaba Muhammadu Buhari ko kuma sa shi ya janye maganar hana shiga da motoci cikin ƙasar ta hanyar kan iyakoki, wato waɗanda ake kira 'yan kwatano.
Duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna biyan shi bisa ƙa'ida, to in aka hana su yin bisa ƙa'ida za su yi ƙoƙari ba bisa ƙa'ida ba.
To haka kuma a ranar yau ce ake rana ta 'yancin ɗan adam ta duniya, inda za ku ji rahoto daga Jamhuriyar Nijar. Sai kuma shirinmu na amsoshin tambayoyinku. Yanzu dai ga cikakkun labaran duniya daga Mahmud.
To jama'a assalamu alaikum. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia Yaya Jame da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar yadda ya yi a baya. Shugabar kungiyar Nkosazana Dlamini Zuma ta yi kira ga shugaba Jame da ya tabbatar ya miƙa mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. A ranar 1 ga watan Disamba, Jame ya amince da shan kayi a zaben, inda har ya taya abokin hamayyarsa Adamu Barrow murna samun nasara.
I wish you all the best. The country will be in your hands in January and you are assured of my guidance.
Yace ina maka fatan alheri, mulkin kasan nan zai koma hannunka a watan Janairu. Kai ne zaka zamanto makami na samarwa wannan kasa makoma mai kyau. To sai dai a jiya Juma'a shugaba Jame ya ce akwai kurakurai a zaben waɗanda ba za a amince da su ba, waɗanda yace jami'an zabe suka gano, saboda haka yana kalubalantar sakamakon zaben. Amma kungiyar Tarayyar ta Afirka ta ce wannan amai da Jame ya yi ya lashe ba za a amince da shi ba, domin a baya ya amince da shan kayi. Shekaru akalla 22 shugaba Jame ya yi yana mulkar ƙasar ta Gambia. Hukumar leken asiri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutsi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa Donald Trump ya lashe zaɓe, a cewar jaridar Washington Post. A wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na Twitter, wato a shafinta na intanet a daren jiya Juma'a, jaridar ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba, wadda ta nuna cewa makasudin yin kutsen shine a taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Wannan labari na Washington Post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba Barack Obama ya bayar da cewa a binciki zargin kutsen da Rasha ta yi. Eric Schultz shine mataimakin sakataren yaɗa labarai a fadar White House.
I want to be clear here that this is not an effort to challenge the outcome of the election that we have acknowledged.
Yace ina so na fayyace cewa ba wai muna kalubalantar sakamakon zaben da aka yi bane. Mun san cewa wanda ya lashe zaben ba shi shugaban ƙasa ya mara wa baya ba. Saboda haka ba sakamakon zaben muke kalubalanta ba, muna so ne mu yi abin da ya race a wuyanmu na kare mutuncin zabenmu. Yanzu haka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan Democrat da na Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka, inda suke kira da a yi cikakken bincike. Yau kasashe a duk fadin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka kebe domin 'yancin wato kare haƙƙin bil'adama. Kuma yayin da ake ci gaba da samun karuwar take haƙoƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da kowa ya tashi tsaye domin kare haƙoƙin bil'adama. kare haƙƙin bil'adama aiki ne na kowa da kowa, inji babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon. Yayin wannan biki, Amurka da ƙasashen Turai sun yi kira na musamman ga China da ta saki dukkanin fursunonin siyasa, ciki har da mai fafutukar kare demokuraɗiyya Liu Xiaobo da ke da lambar yabo ta zaman lafiya wanda aka rufe a gidan yari tun shekara ta 2008. Amurkan da ƙasashen Turai sun kuma nuna damuwarsu matuƙa kan yadda ake garkame lauyoyi a ƙasar ta China, inda aka kama ɗaruruwansu haɗe da wasu masu fafutuka cikin shekarar da ta gabata. To, labaran na zuwa muku ne fa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da wasu manyan jami'an diplomasiya na yin wani taro a birnin Paris a wani sabon mataki na neman hanyar shawo kan rikicin Siriya da aka kwace kusan shekaru 6 ana yi, wanda kuma ya laƙumi rayukan sama da mutane 300,000. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ne ke jagorantar wannan taro a babban birnin na Paris, wato na Faransa, domin tattaunawa kan batun na Siriya da ƙasar Amurka da manyan jami'an diplomasiya da ƙasashen Turai da kuma na Larabawa, haɗe da mambobin 'yan adawar ƙasar ta Siriya da ake kira ƙawayen Siriya. Ministocin harkokin wajen Burtaniya da Jamus da Saudi Arabiya da Qatar da kuma Turkiya da wakilai da ƙasashen Turai na daga cikin waɗanda suke halartar wannan taro. Zaman na gudana ne yayin da dakarun gwamnatin Bashar al-Assad ke ƙara kutsa kai zuwa sauran sassan gabashin birnin Aleppo da 'yan tawayen ke riƙe da shi. Dubban 'yan ƙasar Koriya ta Kudu ne suka bazama kan titina a yau Asabar suna farin cikin tsige shugaba Park Geun-hye da majalisar dokokin ƙasar ta yi, wacce ake zargi da aikata abin kunya. A jiya Juma'a, majalisar dokokin ƙasar ta kada ƙuri'a tsige Park, kuma wannan Asabar ce ta 7 a jere da 'yan ƙasar ta Koriya ta Kudu suke dandazo a kan titinan birnin Seoul domin ƙalubalantar shugabar. Wasu daga cikin masu zanga-zangar dai suna so ne a kori shugaban nan take, abinda zai yi matuƙar wahala. Yanzu haka, kotun kundin tsarin mulkin ƙasar na da tsawon watanni 6 ta duba tsigewar da aka wa shugabar. Idan kuma har kotun ta amince da matakin majalisar, hakan na nufin za a yi zaben shugaban ƙasa kenan cikin watanni 2. Bayan da aka tsige ta, shugaba Park ta zauna da majalisar gudanarwar gwamnatinta, inda ta faɗa musu cewa ta amince da matakin da majalisar ta ɗauka. Ta kuma yi fatan za a kammala wannan rikicin siyasa cikin lumana. Akalla 'yan sanda biyu ne suka rasa rayukansu, kana wasu hudu suka ji raunuka a wani harin mota da aka kai a wani shingen bincike a Mogadishu, babban birnin Somalia, a yau Asabar. Wani kakakin hukumar yankin ya gaya wa sashen Somalinci na muryar Amurka cewa harin ya auku ne a Sinkadiyar da ke wajen birnin na Mogadishu. Wani matukin wata mota kira bus ya kuma gaya muryar Amurka cewa ya ga garwakin 'yan sanda biyu da kuma wasu hudu da aka raunata. Ƙungiyar Al-Shabab da ke yunkurin ganin ta kifar da gwamnatin ta Somalia ta ɗauki alhakin wannan hari, inda ta ce ɗaya daga cikin mayakanta ne ya kai harin cikin wata mota shaƙe da ababen fashewa.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fi da sanarwar jajantawa mutanen da bam ya tashi da su a Madagali har suka rasa rayukansu, wanda kuma ya aika da wannan takarda ta sanarwa. Ga wakilinmu Umar Faruk Musa.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yi jajanta kwarai da gaske da nuna damuwarsa akan ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu. Ga Malam Garba Shehu, kakaki a fadar gwamnatin Najeriya, da ƙarin bayani dangane da rubutaccen sanarwar da fadar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta bada.
To, shi wanda ya san yadda yakin sunkuru yake irin wannan na ta'addanci, ai ba wanda zai iya baka tabbaci ya ce wai kat ɗaya daga rana kaza an daina yinsa. Abin nan a duba ƙasashe da yawa, Pakistan, Afghanistan, hatta ƙasashen Turai, amma ba wanda zai jayayya ga cewa an samu sauki, ta sauki ya zo wa jama'a, kuma da ta ƙara samun ci gaba wajen wannan sauki da ake samu. Garuruwa da yake ba mutane a cikin wasu ana komawa. fitina shekara da shekaru da ba a buɗe yanzu haka ana nan ana buɗe su ana tafiye da su ko da haka hakuri za a yi hankali a hankali ana fatar cewa za a samu zaman lafiya kuma kar a manta gwamnati ba ta bar komai ba yanzu hakan nan har tattaunawa ana ƙoƙari da waɗannan mutane.
Mallam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin Najeriya a tattauna da Nnedi Chi a Abuja. A waje ɗaya kuma daraktan yaɗa labarai na dakarun soja na Najeriya Janar Rabi Abubakar ya yi mun ƙarin haske.
Hakikanin gaskiya muna iyaka bai ƙoƙarin mu domin mu tabbatar cewa waɗannan abubuwan ba su kana ba. Wani abu ne wanda ya samu juyayi kuma wannan abu ya sa dukkan Najeriya mai kishin Najeriya juyayi ko ba haka ba wani abu ne da mu tsammanin shi ba. Duk da tsoron da muke badawa da kuma sojojinmu suna nan ko ina suna sa ido da sauran jami'an tsaro da zuwa tabbatar cewa na abu kana ba amma ka zuci dan ta'adda da yake dan ta'adda ko lokaci ba wai yin aiki yake so a yi ba a'a shi abin da yake so kawai a faɗa cewa yayi kaza yayi illa kaza domin da abin da su so kenan wurin in da cin ma muna sa idon sosai ai da abin ya haka to amma da yake kullum za ga cewa in sun taho wannan ƴan kuna bakin make ana ainihin gane su kuma ana ainihin abin da ya kamata a yi a kansu wannan abu da yauka nan ba wanda ya ji daɗin shi kuma muna tabbatar mu ƴan Najeriya cewa wallahi ƴan Boko Haram karshen su ne ya zo kuma sun zo karshe illa iyaka kowane ɗan Najeriya ba ma dai kamar wannan yankin namu na arewa maso gabas dole ne mu sa ainihin tsala tsaini da ƙara buɗe ido don mu tabbatar cewa mun gane wannan irin mutanen domin wannan mutanen ai ba aljannu ba ne mutane ne wanda kuma an san su da ganin wanda suke kullum haka muke bayani cewa waɗannan mutane suna iya canza kala domin shiga su wani ka'ari kullum abin da muke bayani kenan saboda haka wannan abu ba mu ji daɗin cewa kuma muna ƙara tabbatar mutane cewa duk da wani abin da ya wakana jami'an tsaro suna nan tsaye in Allah da Boko Haram ta zo ƙarshe a wannan gasa ta mun Allah yadda.
Janar Rabi Abubakar kenan daraktan yaɗa labarai na rundunonin sojin Najeriya a tattauna da Nnedi Chi dangane da tashin bama-bamai da aka samu a yankin Madagali da ke jihar Adamawa ta Najeriya. Umar Faruk Musa Mura Amurka a Abuja Najeriya.
To su kuwa ƴan majalisar dokokin Najeriya sun haɗa kai ne wajen tura wani ƙuduri da zai sa shugaba Muhammadu Buhari ya janye maganarsa ta cewa za a hana motocin da ake kira ƴan kwatano shigowa ta kan iyakokin ƙasar sai dai kamar ta ruwa haka. Ga wakilarmu Madina Dauda daga Abuja da cikakken rahoton kan wannan ƙuduri.
Ƙudurin ya samu goyon bayan ɗaukacin ƴan majalisar dokokin su 360 inda suka amince da a gaya wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya janye batun hana shigowa da motoci ta iyakokin ƙasar. Honorable Abdullahi Balarabe Salami shi ne ya kawo ƙudurin dokar.
To wannan abin idan aka yi shi za ki gani duk lokacin da aka hana abin da mutane su suke so kuma suke yi kuma suna ganin suna biyan shi bisa ƙa'ida. To in aka hana su yin bisa ƙa'ida za su yi ƙoƙari ba bisa ƙa'ida ba. Lokacin duk da suka yi yunƙurin yin shi ba bisa ga ƙa'ida ba to za ki ga za a samu matsaloli wanda zai kai ga a rasa rayuwa. Wani lokaci a rasa rayuwar masu yin wannan aiki mutane a talakawa wani lokaci kuma a rasa rayuwar su kansu jami'an tsaro. Amma nan maimakon a samu ƙarin tsaro to an samu raguwar tsaro domin zai kawo rikici wanda zai sa aita samun salwantar rayuka da dukiyoyi na jama'a. Don haka ko alama wannan ba zai taimaka ba wajen ƙarin ƙasa tsaro face zai ƙara haɓaka rashin tsaro a wannan ƙasa misali a arewaci maso gabas da kuma abin da muke shi a Niger Delta. In aka yi wannan to gaba ɗaya rikici zai ƙara tashi duka waɗannan bodojin tsakanin masu ƙoƙarin shigowa da motocin nan da waɗanda ke hanawa.
Shi ma ɗan majalisa mai wakiltar jama'are itas ga ɗau daga jihar Bauchi Isa Hassan Muhammad jama'are ya ce a sassauta hanyar shigowa da motocin domin masu ƙaramin ƙarfi.
Muna so da a sassauta mutanenmu da manya aka kare masu ƙaramin ƙarfi ya za su yi motoci a sake cewa za a shigo da shi ne ta teku kawai ta Lagos saboda Allah waye yake da daman zuwa shigowa da motoci daga America ko kuma daga ƙasan Europe in ba masu ƙarfi ba. Da haka wannan hanya ce a sassauta da ita a rinka shigowa da motoci ta border ta hanyar gaskiya din ƴan customs su tsaya su yi aikin su a shigo da motoci ta border yadda zai sauƙa mutanenmu su ma samu abun shiga.
A makon jiya ne shugaban hukumar custom na ƙasa Hamid Ali ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu na sabon shekara ne gwamnati zai hana shigowa da motoci ta iyakokin kasar bisa hujjar cewa an fi samun kudaden shiga idan za a bi ta ruwa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka kuma to yau dinnan 10 ga watan Disamba ita ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar ƴancin ɗan Adam ta duniya, inda wakilinmu daga Jamhuriyar Nijar Haruna Mamman Bako ya aika mana da wannan rahoto.
A yau ne 10 ga watan Disamba ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta kebe domin yaki da take haƙin ɗan Adam, kuma taken na bana shine ka bada kokari domin kare haƙin wani a yau. Abinda ya sa ministan shari'a na Jamhuriyar Niger Malam Moro Amadu a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi albarkacin ranar ta kare haƙin ɗan Adam ta duniya yana cewa,
"Accepter de journée internationale des droits de l'homme. J'invite chacun seul ou avec d'autres à œuvrer pour la protection des droits de l'homme."
A ranar yau ta kare haƙin ɗan Adam, ina kira gare ka ko kuma gare ku da ku yi himma domin kare haƙin waɗansu. Kar ku saki jiki ku ce abin bai dame ku ba, domin gobe idan aka take naku haƙin, kar ku zamanto kowa ba zai zo ba ya kare naku haƙin.
Sinon le jour où arrivera votre tour, il est possible que personne ne soit là pour défendre votre cas.
A cewar Abdullahi Kado, shugaban ƙungiyar kare haƙin ɗan Adam ta ƙasa mai suna Inci da Walwala, wannan ranar da muhimmanci gare su.
Sai mu ce rana ce ta murna saboda Majalisar Dinkin Duniya ta kebe rana domin a tuno da wanga ayyuka da muke yi. Aiki yanzu ga rana da aka kebe, kaga duk masu kare haƙƙin Adam kenan sun ga ba aikin banza na suke ba, kenan har da duk duniya tana jin daɗi har da aka kebe rana. Shine babban alfahari tukwana gare mu yau. Ka ji daɗin demokradiya kenan, garzayawa ake ko tuka ce gashi uduri na kaza na constitution ya bani dama in yi zanga zanga, sannan na kai takarda takarda da na ba ma hukuma kaza, kuma ga duka na cika sharadi ga yadda udurin nan ya hodi, kuma duk da haka an hana mini jerin gwano na, an hana mini in yi zanga zanga kenan. Kaga sai ka sa ƙara wannan hukuma, ai wannan shine duka abubuwa wanda ke mana abin ga babu hukuma da take iya ma mutum mulkin mallaka yau Niger. Shugaban kasa ne bai iya mulkin mallaka, tunda abinda ake so dai ku waye kai a gane mutane su san constitution, su san doka da oda na ƙasa, daga zama kasan su shikenan. Daga kaga hukuma tun karama har babba wanda tace ta take maka ka hakinka ko ta hana maka kai kaza ko ta saka kai kaza, dole wanda kasan bai daidai da doka da oda na ƙasa ba, abu guda ya zakkamata kai ka garzaya kotu.
Haruna mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Duniya mu bita asese to duniya mu bita asannu.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC da ke gundumar Columbia kenan a Hausance. To ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo, da kuma kashi na uku na ansar tambayar masu sauraron mu suma da dama da ke son jin tarihin sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya, Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fattani. To bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar ɗumbun masu sauraron mu da ke son sanin tarihin abokin aikinmu Mahmud Lalo. To Malam Lalo, ga wata tambaya kuma ban san yadda zaka ansa ta ba. Wato ɗaya daga cikin masu tambayar su yake san ya aka yi sunan Lalo ya shigo cikin rukunin sunanka.
Eh, wato ainihin sunan mahaifina Muhammadu Sabiu. Shi ainihin sunan Lalo ɗin kuma kamar yadda shi ainihin mahaifinmu ya gaya mana, suna ne da kakanni suka saka mai.
Iko Allah.
Irin hikima tasu a can lokacin.
Wancan lokacin.
Yawa ba za a ce takamaimai ga dalilinsu ba. Su dai kaɗai suka san dalilin sa.
Dan lokacin can ba a cika ma aje tarihi.
Yawa. To gaskiya suna ne wanda kakanninsu ne suka saka mai. Ba kuma a iya cewa ga dalili ba. Sai dai a iya cewa a bar shi ga irin hikima tasu ce. Ta mutanen da waɗanda su kaɗai suka san dalilin da suka sa mai wannan suna. Ka ji ainihin inda aka samu wannan suna kenan. Kuma sai ikon Allah ka san yanayin yadda inkiya take bin mutum. Sai kaga ta rufe ainihin sunanka.
Kwarai kuwa.
Sai kaga an kira ainihin sunanka ma ba za a iya gane ka ba sai
an ce Lalo
da inkiyar ba.
Saboda Lalan ya fi fitowa.
Haka ne.
Sauran sunayenka duk kusan ko'ina ana amfani da su. Amma Lalan ya fi zama daban.
Ya fi zama daban da sauran sunayen ba, haka ne.
Iko Allah. To Malam Lalo, akwai kuma wata tambaya da ko da ike ka ansa ta. Kai dan wace menene kabilarka? Ko da ike ka ansa da yake na cikin.
Eh, a cikin masu tambayar.
Eh, sannan kuma daga wace jiha ka fito, duk ma ka ansa. Kai dan wace ƙasa ne, duk ma ka, amma dai sake bayani.
Idan zan ƙara jaddada bayanin jin da farko, ni asalina dai Bahaushe ne, kuma kamar yadda na faɗa daga farko mahaifi na mutumin Kano ne, sannan ita kanta mahaifiyata ma duk da cewa an haife ta a karamar hukumar Jos ta Arewa ne a jihar Plateau, yar asalin jihar Jigawa ce wacce aka cire daga jikin Kano kenan. Sannan tunda na faɗi dai karamar hukuma ta da jiha, na san ba sai na faɗi ƙasa ta ba, kowa zan sai san cewa ni dan Najeriya ne.
Baka sirka da Fulani ba?
Eh to, barin ce Hausa Fulani, tunda a cikin kakannin namu akwai Fulani.
Yawanci in ka ji mutum ya ce ma shi Bahaushe ne, in ka bincika can sai ka ga akwai dan wani dan dugun Fulatanci.
Gaskiya
can ba a rasa.
Eh kuma ka faɗi gaskiya. Eh domin kakannin mu ta bangaren shi mahaifina da ita kanta mahaifiyata duk Fulani ne gaskiya.
Ka gani?
Na iya cewa dai Hausa Fulani.
To kaga jiza to Malam Mahmud, duk da ike ka kusan ka ansa dukkanin tambayoyin da masu sauraron mu suka yi, akwai kuma wata tambayar ila yau dai da baka ansa ba, wato mai nasaba da iyali, ya batun iyali.
To alhamdulillah, ina da iyali sunanta Zainab, ina da yara biyu, mace da namiji, namijin sunansa Muhammad Nabil, sannan ita macen kuma sunanta Amina, wato wacce muka mai mata da sunan mahaifiyar babanmu.
To Haji Mahmud, watakila akwai wani sako koko wata ansar da watakila ba mamaki masu sauraronmu za su so da su jita, watakila daga cikin waɗanda ka san tambayoyin da na gaya maka tambayoyin suna da yawa, mun dan tsunta ne. To watakila akwai wani bayani da zaka mun game da rayuwarka da watakila masu sauraronmu za su yi sha'awar ji.
Wato Ibrahim, na fahimci cewa ita rayuwa baki ɗayanta, idan mutum ya auna ta zai ga cewa abu ɗaya ne in ka bi shi zai zamanto kana samun nasararta. Wannan abu ba wani abu ne illa haƙuri. Idan kana sa haƙuri a cikin al'amuranka a kowane fannin rayuwa da ya kama zamantakewa, bin iyaye, bin na sama da kai, har ma waɗanda ma ka girma, yauwa kai haƙurin zama da su, ko a makaranta, ko a matakin iyali, ko a matakin wajen aiki, ko a ina ne, ko dan mota ka shiga ka yabbar saka kafin ka so kai haƙa haƙurin zama da mutane, duk inda ka tsinci kanka, to in Allah ya da idan kana sa haƙurin nan, to zaka ga a kodo shi kana samun nasara akan duk abin da ka sa a gaba. Abu mafi muhimmanci kuma mutum ya rike addini, ka zamanto mai bin, an san cewa dai yau ba zai zamanto a ce mutum ya kasance 100% yana wannan ba, amma a dinga kokari ana kamantawa.
To Haji Lalo, mun gode sosai da ka taimaka ka bada ansa.
Amin, na gode kuma ina matuƙar nuna godiyata ga waɗanda suka nemi in bada tarihina da kai kanka Ibrahim, da kai samu lokaci ka hira da ni.
To mun gode. To sai kuma kashi na uku na ansar wasu masu sauraron mu su ma da daman gaske da ke son sanin tarihin Sheikh Dr. Isa Ali Ibrahim Fantami, sabon shugaban cibiyar kula da cigaban fasahar sadarwa ta Najeriya NITDA. Idan masu tambayar na saurare, ga ci gaban ansarku da wakilinmu na Bauchi Abdulwahab Muhammad ya samo daga dakta.
Gaskiya da na shiga course din na certificate akan karanta, ni ne na daya a Turai akan karanta, saboda in tashi ne making presentation, in kai yin ka gama sai kai presentation. Ne presentation ana ba dalibai ƴan uwanka kowa ya score din ka, to duk wanda suke wurin dalibai kowa zai score, kuma malamai za su yi, duka taron kowa A ya bani, duka dalibai da muke competition da su wanda su ma za su yi ne score, kowa ya ce A nace, waɗanda suke shugaban da suka ce kowa A nace. So wanda suke assessment din na mutum 43 tsakanin daliban ajin da malama, amma babu wanda ya ban ba A ba, saboda me, saboda presentation din da nayi a wurin kowa sai ba shi sha'awa. Ina yi tukunna da malaman daliban kowa tafi yake tunda taro ne na yan boko. To wasu ababe kai abun da annabi ya faɗa yace inna minal bayani la sihira, a cikin bayani akwai sihiri, wani hakku Allah zai maka baiwa kai bayanin a fahimta, ka bada misalin a gane, saboda dama nakan zauna zan yi wa'azin ban shirya ba, kawai a wurin nan zauna sai in tuna me zan faɗa, ba sai ma ka shirya lokaci kai tunanin ba, to wasu lokaci baka ba samun time da zaka yi shirya, amma in ka zo saboda muwafaka ta Allah subhanahu wata'ala, ba wayanka ko iyawa ko kafi kowa ba, sai Allah ya tallafa maka ya taimaka maka sai baka dace an kafa da sai a fahimce ka. Mila kika wannan shine na farko. Na biyu, ko mutum ba zai inkari ba, zama gaban datta yana koya maka magana. Ababe da dama mutum ya tashi gaban datta kana jin irin maganganun su, lafazin su, kalmomin da ake zaba. To duk wanda ya karatu a gaban dattawa gaskiya yana tasiri a wurin sa wajen kalmomin da yake zabawa idan ya sarda sako. Kana misali kace ikhtilaf da sabanin malamai da ake fara yanzu. In ka je gaban datta sai a ce maka malamai sun karawa juna, ini ba za a ce sabani ba. Sai a dauki kalma ta mutunta mai, ko a ce sabani, sai a ce tsarin ilimi ne suka yi wa juna. Kai kana karanta ina kan tura kai fahimtan ka daban na daban. A cikin bayanan ka zan ji ilimi, ana wa zaka ji ilimi. To da a ce an saba sai a ce to mun ƙara wa juna ilimi, ko sai kaga an wuce. To za ka ga akwai kalmomi da in ka zauna gaban da ta sai ga irin da ake aiki da su a karantar saba da irin na yanzu. To gaskiya da gaban da tawa ya taimaka. Na uku kuma yau da gobe ina karantarwa bisa ga tambayar da kai dazu kusan tun sama da shekara 22 mutum yana karantar da addini. Na fara bude majalisi na farko a kofar gidan mahaifina a cikin anguwar Fantami da majalisin daga bayan asuba ake karatu har 10 na safe. Duk anguwannin Gombe daga ko ina za a taso a zo a zauna a yi karatu a wurin. Rana ɗaya za a yi takardu 6 guda 7 za a yi karatu tun daga karfe 6 na safe har karfe 10 awa 4 ana karatu a yi littafin na aji a yi wannan. To yau da gobe idan kana yi ana samun experience. Na hudu ka je kasashe da dama ka koyi presentation skills. Idan ka zo ka tsaya ya kake yi ba za ka zauna haka yi shiru ba, dole ka rika motsi. Wanda yake presentation yake movement yafi wanda baya yi. In mutane ya zama kisa ya zama boring sun gaji sai kai cracking jokes sai ga wanda ke bacci ma ya farka. So duka waɗannan presentation skills din dole sai ka learning din su. Su Larabawa presentation skills din su ne abinda suke kira maharat na takaddin na ardil muhadara. A technical presentation wa abubuwa da dama da suka shafi waɗannan ababe duka na karantar da su tsakani da Allah. So wannan abubuwa su ne abubuwan da zan tara, amma dai na farko sai dai mutum ya yi Allah godiya cewa muwafaka ce daga gare shi. Na biyu kuma abubuwan da na bada misalan sunna. Wallahu alam.
To ya kai gashi bakin fata dan Najeriya kuma kana cikin waɗannan wanda yake harshen su ne ma Larabci, yi ana gobeya da kai. To ya kake jin wannan abu a ranka?
Gaskiya ina godewa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima din. Ba kullun ina magaran ababin godiya ne wa, amma bi ni'imati rabbika fahaddith ba ababin dagawa ba. Akwai professor da Balarabe ne muna faculty da shi, professor Elias dan Algeria ne, amma sai tirin sai ce mun wallahi malal larabcin ka yafi nawa inganci. Ina roƙon Allah, Allah ya sani larabci irin ka. Shi Balarabe ne kuma professor ne a kuma jami'ar, amma wallahi sai mun rantsuwa da Allah larabcin da kake bazan iya yi ba. Saboda me yace mun yawa cewa tana yi su da yawa a duniya ina karance karance, wannan yasa mutun ya shiga wasu yarurruka na suka dauki hankalinsu daga yarensa. Amma Balarabe ne, matarsa Balarabe, ƴaƴansa duka Larabawa. Amma haka yake ga mun, akwai saddin din sakataren din din mu na faculty, abinda yake ga mun kenan, muna ce masa Ibrahim Abu Muhammad. Kullum sai ya ce mun mu Laraba ne anan, sai ya nuna shi ya nuna ƴan uwansa su Laraba a colleagues Abdul Majid, sai ya ce malam dukkanin wurin da kake gani mu Laraba ne, amma Larabcin ka yafi namu inganci. Mu muna fake ne, Amiya ne, amma kai kana Arabiya Fusa standard Arabic yayi ba.
Yanzu a madadin Dr. Isa Fantami da Mahmud Lalo da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla Malam Ibrahimu, yanzu kuma bari mu koma ga shi Mahmud din dai domin mu ji labarai, amma wannan karan a takaice.
Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi kira ga shugaban Gambia Yahaya Jammeh da ya amince da sakamakon zaben da aka yi a farkon watan nan kamar da ya yi a baya. Shugabar ƙungiyar Nkosazana Zane Dlamini Zuma ta yi kira ga shugaba Jammeh da ya tabbatar ya miƙa mulki cikin kwanciyar hankali da lumana zuwa ga sabon shugaban ƙasar. A ranar 1 ga watan Disamba, Jammeh ya amince da shan kayi a zaben, inda har ya taya abokin hamayyarsa Adama Barrow murna samun nasara. Hukumar leƙen asiri ta CIA a nan Amurka ta amince cewa Rasha ta yi kutse a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar domin taimakawa Donald Trump ya lashe zaɓe, a cewar jaridar Washington Post. A wani labari da jaridar ta wallafa a shafinta na intanet a daren jiya Juma'a, jaridar ta rawaito wata majiya da ba a bayyana sunanta ba, wadda ta nuna cewa makasudin yin kutsen shi ne a taimakawa Trump ya lashe zaɓe. Wannan labari na Washington Post na fitowa ne bayan umarnin da shugaba Barack Obama ya bayar na cewa a yi binciken zargin kutsen na Rasha. Yanzu aka dai an fara samun matsin lamba daga bangaren 'yan Democrat da na Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka, inda suke kira da a yi cikakken bincike. Yau ƙasashe a duk faɗin duniya suke bikin tunawa da ranar da aka keɓe domin kare haƙƙin bil'adama, kuma yayin da ake ci gaba da samun ƙaruwar take haƙƙoƙin bil'adama sassa daban-daban na duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da kowa ya tashi tsaye domin kare haƙƙoƙin bil'adama. Yayin wannan biki, Amurka ta da ƙasashen Turai sun kira ga na musamman ga China da ta saki dukkanin fursunan siyasa, ciki har da mai fafutukar kare demokuraɗiyya Liu Xiaobo da ke da lambar yabo ta zaman lafiya wanda aka rufe a gidan yari tun a shekarar 2008. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry tare da wasu manyan jami'an diplomasiya na yin wani taro a birnin Paris a wani sabon mataki na neman hanyar shawo kan rikicin Siriya da aka kwashe kusan shekaru 6 ana yi, wanda kuma ya laƙumi rayukan sama da mutane 300. Ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault ne ke jagorancin wannan taro a babban birnin na Paris domin tattaunawa kan batun na Siriya.
To da takaitattun labaran shirin namu na la'asar ya kammala sai kuma an jima da daddare za mu sake jiyo in Allah ya yarda. A madadin shi Mahmud Lalo da ya karanto mana labarai da kuma Shubahiro Dedone wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.